الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تعتبت الله تبارك وتعالى لكم ونبينا يهو mamal da kin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 4 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 2434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 15 ga watan biyu shekara ta 2013 tabaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da tabaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kawai tambayar dan uwa shine dangane da haramcin komawa ga abin da mutum yayi sadaka da shi ko yayi kyauta shin a lokacin da kai niyya kafin ka gabatar da wannan sadaka ga waɗanda suke da bukata ko kyautar ga wanda kake nihin yi shine ake nihi ko kuma bayan kayi sadakar ko kayi kyautar lalle idan kai niyyar wani aiki idan baka riga ba ka zartar da shi kana iya dawowa ka fasa amma bayan ka riga ka zartar da wannan kyauta ko wata sadaka ka dawo ka karbi kyautar ka ko wannan sadaka shine haram an gane ko zaka iya yin sadaka ka dawo kuma ka karbi sadakar ka ta dawo mulkin ka amma da manufa sai in ta dawo gare ka kuma zaka iya fitar da ita daga karkashin mulkin ka ka sake yin kyauta da ita ga wanda yake da bukata kamar yanda Ibn Umar Allah ya kara masa yadda karmu manta ya gabata bai taba sayan wasu kaya da yayi sadaka da su face sai ya koma yin sadaka da su karo na biyu to dan haka malamai suka ce in da nihin ka saya ka sake badawa sadaka ne wannan ya halatta amma in dan ka sayi abin da kai sadaka ka bar shi a karkashin mulkin ka shi baya halatta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana mai komawa ya karbi kyautar da yayi ko sadakar da yayi manzon Allah ya ce tamkar kare ne da zai yi amai ya koma wannan ya cinye amansa ba komai ba ko abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kamanta mana da haka ba ce munin abin da haramcin sa na'am
yana tafiya saman ka'ida da aka samu daga cikin yawa ya sha na abu maye sai ya shigo mai gaban shi wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara shi ci ko kora zuwa wannan misali dan giya yana cikin su shin wannan ayi ta shi a jerin kwanan kisan ganganci ko ku a babu kafara ba
wani misali kana tuka mota ko kana tuka babur ko wani abu wanda yake na hawa na daban wani ya zo ya kawo maka karo kana cikin tafiyarka Allah ya kaddara halakarsa shin za a iya kilga wannan cewa kisa na ganganci ko za a ce kisa ne na kuskure in na kuskure ne shin akwai kafara a kanka a takaice maganar ganganci ma a irin wannan ba ta taso ba an gane ko wannan shi ya kawo maka karo Allah ya kaddara halakarsa don haka wannan kisa ne wanda yake na kuskure, kuma iya abin da yake kanka tsakaninka da Ubangiji shine yin azumi 60 in har baka samu bawan da zaka yanta, domin sharhi ne sai in baka da bawan, baka da kudin sayan sa, sannan zaka yi azumi 60. To dan haka wannan kisa ne na kuskure. Kamar misali, yaya malamai suka dauki kisa na kuskure, kamar abinda a al'adance bai ya kashe mutum idan ka bugi da mutum da shi, Allah ya masa rasuwa, wannan kisa ne na kuskure. Wannan tafiyar ka kake, an san mota duk wanda ta taka duk takar da shi zata iya kashe shi, amma hanya ce kake bi, ka'ida Allah ya kaddara wannan ya kawo maka karo. Kaga dai anan kai ne sababi, kai ne sababin mutuwar shi, inda baka jinyo wannan mota ba, bayan da za a iya zo ya karo da ita balantana ya hallaka. To dan haka ba kisa bane ba wanda yake na ganganci, kisa ne wanda yake na kuskure. Illa iya abin da yake kanka shine diya, diya da kafara. Kamar misali, yanzu ka jefa dutse, kai abin da kake nimi ka jefa shi can a rabu da shi, jefawa da kake wani ya gittu dutsen sai ya same shi, Allah ya kaddara ya mutu. Kaga wannan kisa ne na kuskure, saboda ba da ganganci bane ba, kai baka nufa ba ka jefe shi, to Allah ya kaddara wannan dutse ya same shi, kisa ne na kuskure. Iya abin da yake kanka diya da kafara. Na'am. 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 Yake niyyar saki daban, wadda kuma ta amsa daban, kamar yadda malamai suke ba da misali. An gane mutum ne da mace biyu, yana nihin sakin wanci da ya yi waya, ita wadda baya nihin sakin da sai ta dauki waya, sai ya ce ya sake ta. Anan malamai suka ce da wadda ya yi niyyar, da wadda bai yi niyyar ba gaba ɗaya sun saku, ita wannan niyyar ta sakar da ita, wannan ita kuma lafazin da ya yi, saboda shi lafazin saki. Ko da wasa ka ce ka saki mace ta sauka, an gane ko? Kenan shi duk lokacin da mutum ya yanke niyya, niyya wadda take zartatta akan sakin mace, inda ya riga ya bayyana, to ko da an samu kuskure kan cewa ba ita bace bai ke nihi, malamai suka ce ta sauka. Kenan ita yanzu wannan ta kai karen shi, amma ba tare da ya san menene dalilin ta kai karen shi, kuma a matsayinta ta na matar shi an ce ya je, shi ko kawai ya ce a ba ta takarda, shi kuma tsammanin da yake waccan matar ce. Don haka a kaulin malamai, kamar yadda suka yi wannan misali, ita mata su. Na'am.
Yanzu wannan ba zai cikar da hadisin da Allah wuce shi cewa innama al'amalu
binniyat. To shi yanzu sai mu ce da kai, yanzu misali kace ma mace na sake ki, aka tambaye kai kace a ni ban yi niyya ba, kawai dai da wasa ne haka na ce na sake ta, amma a niyya ta bani da niyyar saki, kaga ta sa kuma ganin niyya ma bata taso ba, saboda shi saki in dai ka riga ka furta, to ba maganar cewa ban yi niyya ba. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya inganta daga wajensa yake cewa salatun jidduhunna jiddun wa hadruhunna jiddun sai ce an nikahu wa talaqu wa raj'a a wata riwaya sai ce wal itib abubuwa uku manzon Allah ya ce gaskiyar su gaske ne wargin su kuma gaske ne manzon Allah sai ya ce saki da kome da aure da saki da kome ko da wasa ka gama ci ta kayatar da kai ka tura jama'a ku je ku biya sadakinta ku dauro mun aure da ita aka je aka daura ba maganar ka ce da wasa nake ko da wasa ka ce ka saki mace ta saki ko da wasa matar ka wanda ka saki in ka ce ka maida ta ta koma in dai akwai sauran komai tare da kai haka nan bawanka ko da wasa ka ce ka yanta shi ya yanta anan ba a buƙatar niyyarka tunda ka riga kai amfani da wannan lafazi shikenan ya tabbata wannan hadisi shine ya tabbatar mana ko da wasa ba niyya mutun yace ya saki mace ta saki saboda ita lafazin shine ya saka da ita shi ya bada dama ku rubuta mata takarda aka rubuta mata kuma mace shi ce maganar bai niyya ba ba ta taso ba na'am wai wasu malamai suna cewa wai idan mutum ya dauki ruwa yana sha yana su wai yake cewa giya ce wai cuta shi da wanda ya sha giya duk daya wannan dole sai sun kawo dalilin da ya tabbatar da haka shi dai a takaice mutum bai isa ba ya haramta ma kansa abinda Allah ya halitta masa ko ya halitta ma kansa abinda Allah ya haramta masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta ma kansa kuyan garshi mariya ubangiji ta'ala ya masa rarauka ni ma tuharrimu ma ahallallahu lak dan me zaka haramta ma kanka abinda Allah ya halitta maka kuma haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lak ya ku jama'a ta mu'minai kada ku haramta ma kawunan ku dada dan abinda Allah ya halitta muku haka yace wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi al-kadhib dan haka mutumin da ya sha ruwa yace ya sha giya in kace ya sha a matsayin ya sha giya yake dole sai ka kawo dalilin da ya tabbatar akan haka dan abu ne wanda Allah ya halitta masa ne ya sha yanzu misali mutumin da yace shi bai gude ne sai mu ce ya zama bai gude abinda malamai suka ce ba kafara akan sa kawai iya abinda zai sai ya tuba ga Ubangiji subhanahu wataala akan wannan kuskure dan baka isa baka haramta ma kanka abinda Allah ya halitta ma ko kuma ka halitta ma kanka abinda Allah ya haramta ma darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala muna ji cikin kitabul hajji mun tsaya karshen wato babi na 42 kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 43 wala abu abdillahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu fadli al-haram wa qawlihi ta'ala إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وقوله جل ذكره أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون قال حدثنا علي بن عبد الله وابن جعفر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد هو الضبي عن منصور وابن المغتمر عن مجاهد وابن جبر عن طاووس هو كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه إن هذا البلد حرمه الله لا يؤبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطه إلا من عرفها ما malam Allah ya ji kansa ki cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da yazo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa game da hubula ta harami da bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala innama umirtu ubangiji ta'ala ya ce da manzansa ya fada ma jama'a su ji innama umirtu cewa dini an umarcen ana abuda rabba hadhihi albaldati allazi haramaha an umarce ni na kadaita ubangijin wannan gari na makka a cikin ibada ubangijin da haramaha ya maida makka gaba dayanta ta zaman to harami ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala wala hu kullu shay ubangijin da dukkan komai mallakar sa ne wa umirtu an dai umarcan an akuna minal muslimin na kasance daga cikin masu me kawuya da ji da bi zuwa gare shi wannan umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala ga manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya fada ma jama'ar sa cewa kadai iya abinda aka umarce shi shine ya kadai ta ubangijin wannan gari na makka a cikin ibada ubangijin da ya maida wannan gari ya zamanto gari ne wanda yake mai alhurma wanda kuma dukkan komai mallakar shi ne an gare ku wanda wannan kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarci shi cewa ya fada musu iya abin da yake kai shi shine kada yake ubangijin sa a cikin ibada to sai aka zo da dalilin da ke nuna cewa ubangiji ta'ala shi ya cancanta aka daita shi a cikin ibada abu na farko ne sai yake cewa allazi haramaha ubangijin da ya maida makka da kewayen ta kenan ta zama to harami ba kowa ba ya maida ta harami illa ubangiji subhanahu wa ta'ala tunda shi ya maida ta harami wanda sun san makka gari ne mai alhurma ko a jahiliya ba a kawo ma makka farmaki duk wanda ya kawo ma makka farmaki ko ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gama da shi kenan wannan dalili ne sannan sai ya ce wala hu kullu shay ubangijin da dukkan komai mallakar sa ne kenan wanda duk abin da ke cikin samai da kasai nashi ne shi kadai bai ya tarayya da kowa kenan wannan shi ya cancanta a kadai tashi a cikin ibada sai ya ce kuma wa umirtu ana akuna minal muslimin an umarce ni na kasance daga cikin masu me kawuya da ji da bi zuwa gare shi ash-shahid anan da yake rabba hadhihi albalda ubangijin wannan gari kaga anan makka an jingina ta zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa garin sa ne kenan jingina wannan gari zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nuna alhurma da karamci da daraja na wannan guri ngane ko kamar misali walillahi almasalul a'la kamar ka zo gari a ce maka wannan gidan gwamna ne shin a gari akwai gidan da yake gidan gwamna babu to dan haka ita makka gaba ɗaya sai aka ce gari ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala tare da cewa kowane gari mallakar shi ne amma me yasa aka ware makka aka ce rabba hadhihi albaldati allazi haramaha ubangijin wannan gari na makka ba dan komai ba dan an nuna mana cewa makka ta bambanta da sauran dukkan wasu garuruwa wato ta fuska wadda take ta daraja da daukaka a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan wannan yana nuna mana cewa haramin Allah subhanahu wa ta'ala yana da fadula wadda take mai girma sai ya ce wa qawlihi jalla dhikru da bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala awalam numakkil lahum haraman amina ubangiji ta'ala ya ce shin ba sa tuna cewa mu ne muka tabbatar musu wato da gari wanda yake ma'abucin alhurma nan kenan an shahe mal'ut sai aka wanzar da na'at awalam numakkil lahum baladan haraman amina shin ba mu bane muka tabbatar musu da gari wanda yake ma'abucin alhurma kuma wanda yake amintacce ko kuma aminan wanda yake mai amintar da duk wanda yake cikin sa yujba ilayhi samaratu kulli shay'in Ubangiji ta'ala yace ana janyo wato dukkan ƴaƴan kowane icce, ma'ana duk wani icce wanda ake da bukata na marmari ta ko ina zaka ga an kawo shi birnin Makka. Shine Allah yace yujba ilayhi samaratu kulli shay'in, wanda ana kawo wato ƴaƴan dukkan wasu itace. Idan ka tafi Makka zaka iya cewa wasu itacen anan ma ake noma su, wanda kasancewar ita ba kasar Makka kasa ce wanda take ta duwatsu, wanda babu wurin noma a Makka. Iya abinda suke nomawa kawai ciyawa ce, ayi fanfuna su yi ta ba wuri ruwa domin ciyawa ta fito dabobi su samu abinda za su ci, amma Makka ba sa noma komai. Amma in ka tafi sai ka yi tsammanin cewa wannan abu anan ake noma shi, so da yawa za ka ga abin anan ya fi arha dangane da kasar da ake kawo shi. Wannan ko ba komai ba, albarka ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya saka a wannan gari. Ita albarka a hannun Allah take, duk abin da Allah ya sanya albarka a cikinsa ko mun kankantar shi sai ya yawaita, in ya yawaita kuma amfaninsa sai ya yawaita. Shine anan Allah ya ce yujba ilayhi samaratu kulli shay'in, ana janyo ƴaƴan dukkan wasu itace, ma'ana wanda ake da bukata da su. Ubangiji ta'ala ya ce shin ba sa gani ta ko ina ana shigowa da abin da suke da bukata na ƴaƴan itace? Rizqan min ladunna, Ubangiji ta'ala ya ce wannan azurtawa ce daga wajenmu, ma'ana mu ne muka nufaci su da haka. Sai ya ce walakinna aktharuhum la ya'lamun, sai dai mafi yawan mutane ba su san da haka ba. Sababin ita wannan aya shine Al-Haris ibn Nawfal, wato Ibn Amir Ibn Nawfal ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce inna tabi'il huda ma aka nutakhaffaf min ardina, ya ce ya Rasulullahi in har mun bi wannan shiriya wadda ka zo da ita, to wannan ƙasar tamu wata Makka za a warce mu, ma'ana kwata-kwata za a fitar da mu. To shine Ubangiji ta'ala sai yake cewa awalam numakkin lahum, shin Allah ya ce kar su manta, shin ba mu bane ba muka tabbatar musu da wannan gari wanda yake ma'abucin alhurma, wanda yake kuma amintacce, wanda ke zauna a cikin sama amintacce ne? Yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna, Ubangiji ta'ala ya ce dukkan wasu ƴaƴan itace ana daukowa a kawo Makka don azurtawa ta musamman daga wajenmu. Ubangiji ta'ala ya ce mafi yawan su dai ba su san da haka ba. Kenan a jahiliya ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai bar Makka karazibi, ya maida ta gari ne amintacce, kuma duk wani arziki ta ko ina ana shigowa da shi. Yaya za a yi kuma bayan musuluntas? Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya watsar da su. A da suna ba nashi ba, Ubangiji ta'ala bai hana su ba, to yaya za a yi kuma ya hana su bayan sun zama nashi? Wanda addu'a ce da Annabi Ibrahim alayhi salam yayi, rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati minhum man amana billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adhruhu ila adhabin nar wa bi'sa al-masir. Annabi Ibrahim yayi addu'a yace ya Ubangiji na, kamar da wannan gari na Makka ya zamanto gari wanda yake amintacce, sai yace warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum, yace ya Ubangiji na duk wanda yayi imani daga cikin su, yayi imani da kai, yayi imani da yini na alkiyama, ya Ubangiji na ina fatan ka azurta shi game da ƴaƴan itace. Ubangiji ta'ala sai yace wa man kafara, yace wanda ma ya kafirce mu, Ubangiji ta'ala yace zan azurta shi, fa umatti'uhu qalilan, zan jiyar da shi jin dadi wanda yake kankanne, kuma afqaruhu ila azabin nar, sannan bayan mutuwa Ubangiji ta'ala yace zan fakar da shi zuwa wato azaba ta wuta. Ubangiji ta'ala yace tur da makoma a ce wuta ita ce makomar bawa. To dan haka wannan yana nuna mana fadla wato ta harami na Ubangiji subhanahu wataala. Shine malam sai ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ranar da ya ci Makka da yaƙi, yace da jama'a inna hadhal balada haramullah, wannan gari na Makka Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya maida shi ma'abucin alhurma. wannan kenan baya cin karo da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa inna ibrahima harrama makka wada'a li ahliha sai ya ce wa inni harramtu wa inni harramtu almadinata wada'autu bi li ahliha bi mithlai ma da'a bihi ibrahimu li ahli makka. Manzon Allah ya ce lalle ibrahimu alaihi salam shi ya mai da Makka ta zamanto harami na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yama ɗan Makka addu'a cewa Allah ya sanya musu albarka, ma'ana ya azurta su da ƴaƴan itace. Manzon Allah sai yake cewa ni kuma ni na mai da Madina ta zamanto harami. Manzon Allah ya ce kuma ƴan Madina na musu addu'a linkin addu'ar da Annabi Ibrahim alayhi salam yama ɗan Makka. Ubangiji ta'ala shi ya mai da ta harami. Ibrahimu da ya maida ta harami, ya maida ta harami ne da umarnin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane kusa shi ne aka yi ya tabbatar ma da jama'a cewa Makka gari ne wanda yake mai alhurma. To shi ne a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar da ya ci Makka da yaki yake cewa inna hazal balada, lalle wannan gari na Makka. Sai ya ce haramahullahu, Ubangiji ta'ala shi ne ya maida shi ma'abucin alhurma. La yu'badu shawkuhu, dan haka ba a saran kayatsa, hatta da kaya ba a sarita. Sai dai da illa in ta kasance kana cutar da jama'a, to anan ya halatta a sarita, ma'ana kaya ce akan hanyar jama'a na cutar da su, to wannan lokaci ya halatta a sarita. Amma matukar ba ta shafar kowa, to baya halatta a sarita. Wanda ka koma a cikin mahzuratul ihram yana ɗaya daga cikin abubuwa tara wanda aka haramta ma mai harama da haji ko Makka wannan ko umra cewa ya aikata ɗaya daga cikin su. Na daga cikin su shine sari itace waɗanda suke na harami ko kuma yin ciyawa, hatta da ciyawa a nan in dai ba kai ka shuka ta bai ya halatta ka zo kai dangane da ka saka dabobin ka su kiwo, shi kan shi akwai sabani a wajen malamai. Amma ka zo ka yi ciyawa a cikin zagayen harami bai ya halatta, balantana sarin itace. Malamai suka ce duk mutumin da ya sari itaciya, in dai a al'adance za a iya cewa wannan karamar itaciya ce, sakamakon wannan laifi shine sai ya bada rago, shine fidiya. Idan ko babbar itaciya ce, malamai suka ce samiya za ka bada. To dan haka annabi manzon Allah ya ce la yu'badu shawku, ba a saran wato kayarsa. An gane ko sai ya ce wala yunafaru saiduhu, wato farauta ba a kuranta, ba ma wai ka kure ta ma ta fita da gudu ba, a ba abin da ya hada ka da ita, bar ta ta yi sha'aninka ta kai ma ka yi sha'aninka. An gane ko tana cikin aminci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan ka ga barewa ko tana zawa tana bugar ka, bai ya halatta ka kure ta, balantana ka farauce ta. Shine yace la yunafaru, lafazin la yunafaru an ciro shi ne daga at-tamfir, at-tamfir bi ma'ana at-tabdid, ka nisanta abu ka kore shi. Shine yace wala yunafaru saiduhu, ma'ana ba a kuran wato farautarta. Sai yace wala ya, an gane ko, iya abubuwan da yake halatta a kashe a cikin harami na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wasu dabobi ne guda shida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana su ma ku ba dan komai ba illa kasancewar cutarwa da take tattare da su. Farko shine muciji, muciji ko a cikin harami aka same shi za a iya kashe shi. Na biyu ita ce kunama. Na uku shine bira, sai ka hada masa da dangin sa irin su gaihiya da sauransu. Na hudu shine alhida'a, ma'ana miki. Na biyar shine al-gurab, ma'ana hankaka amma irin mai cin musai. Na shida wato shine al-kalbul aqur, karan hauka kenan, sai ka hada masa da dangin sa irin su zaki, irin su damusa, irin su kura. To amma duk wata dabba baya halatta ka kure ta, ma ba ma ka barauce ta ba. Sai yace wala yaltaqidu luqata, yace wala yaltaqidu luqata, wato mutum ba zai tsinci tsuntuwa ta haramin Allah illa man arrafaha, sai dai wanda yake da nihin cigiya. In ka san kai cigiya, to ya halatta ka dauka, amma in ka san gaba za ka yi da ita, to baya halatta ko miliyan dubu ka gani a cikin haramin Allah a yaji bai ya halatta ka dauka shar'i anan manzon Allah ya ce illa man arrafa hasidi wanda zai yi cigiya to shi ya halatta ya dauka amma in ka san ba za ka yi cigiya ba to baya halatta ka dauka sai ka tsaya ka danne waɗannan kudade wanda yazo in ya san ya yi cigiya ka nuna masa ya dauka dan kar ka bar su su dozarta to alhamdulillah amma a yau an kebanci wani wuri a harami wanda ake kiran shi duk da cewa ana ga wannan akwai wuri wanda yake na musamman wanda aka kebance shi wanda duk mutumin da ya rasa kayansa to can zai je ya bincika domin duk wanda ya tsuntuwa nan yake kawowa dan haka kasancewar ita kuma tsuntuwa ta harami ta sha bamban da tsuntuwa ta dukkan wani gari daga cikin sassanin duniya a duk inda kai tsuntuwa shari'a ta baka damar ka shekara kana cijiya indai dukiya ce wanda za a iya waiwayawa zuwa gare ta bai ya halatta kawai daga kai tsuntuwa ka shiga sha'aninka dole zaka adina ta a wuri wanda yake amintacce kiyayeye irin yanda zaka adina dukiyarka sannan sai ka ci gaba da cigiya a inda ake tsammanin za a samu mai abin lokaci zuwa lokaci ran da aka cika shekara mai wannan tsuntuwa bai fito ba to a wannan lokaci taka ta rage in ma ka yi amfani da wannan kayan tsuntuwa ko ka yi kyauta da shi ko ka yi sadaka amma ko bayan shekara 100 wani ya fito ya ce lokaci kaza na yadda kudade a cikin jarjikka madaurin bakinta wani bakin tsumma ne an gane ko in jikka biyar biyar guda goma in jikka jikka guda biyar ma'ana ya siffanta dai yanda dai ga iya abin da yake to wannan dole zaka dauka ka bashi ko bayan shekara nawa ne in dai mai kudin ya fito dole zaka dauki tsuntuwar shi ka bashi to amma ita ta harami babu kayyadewa cewa shekara guda in ka san kai ta sanarwa to wannan wajibi ne akan ka ka dauki wannan tsuntuwa amma in ka san ba za ka iya babarta wanda ya san ya iya shi ya tsunta in ya so ya ta sanarwa to shine annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato wala yaltaqibu luqbata tsuntuwa ta harami ba kowa ba zai tsince ta manzo Allah yace illa man arrafaha ma'ana sidi wanda zai cigiya shine ya halatta ya dauka to wannan yana nuna mana fadla ta haramin Allah subhanahu wataala illa kasancewar an gane ko illa kasancewar shi wannan aminci ma'ana da wannan alburma ta makka wato ta fi fadada ga wanda yake mumini mumini shi yake da wannan aminci an gane ku sama da wanda ya kafirce ma ubangiji subhanahu wataala babu tawrifi duri makkata wa bai'iha wa shira'iha wa anna an-nasa fil masjidil harami sawa'un khassa liqawlihi ta'ala innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil harami alladhi ja'alnahu lin-nas sawa'an al-aqibu fihi wal ba'd wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhikhu min 'adhabin 'alim qal al-badi al-bari ma'kufan ay mahbusa qala hadathana asbak قال أخبرني ابن وهب هو عبد الله عن يونس وابن يزيد العيلي عن ابن شهاب هو الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة فقال وهل ترك أكيل من ربا أو دور وكان أكيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان أكيل وطالب كافرين فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر قال ابن الشهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض الآية فتمانا تشيوى وانا بابي نينا مسمى وانا كي بياني دنغني دا gadar wato gidaje waɗanda suke na Makka ko kuma gadar da gidaje waɗanda suke na Makka wa bai'iha wa shira'iha da saida su da sayan su can ne a babu da ya gabata na nuna mana cewa Makka gaba ɗayanta gari ne na Allah to wani yakan iya cewa to ai tunda gari ne na Allah kenan babu wani wanda yake da mulki maganar a Makka ka ce wannan gida naka ne har ma ka buƙaci sai da shi ko wani in ya daga talla kai ka saya kenan ba ta taso ba tunda ya ce inna ma umirtu an a'buda rabb hadhihi albaldati allazi harramaha wa lahu kulli shay to wannan babu shi yasa malam ya biyo baya da shi ma'ana gadar da gidaje na Makka kenan in ka mutu ka bar ma ƴaƴanka gado sai ce wa bai'iha da sai da gidajen wa shira'iha da sayan su sai ce wa annan nasu fil masjidil harami sawa'un khassa yace amma masallacin harami shi kadai yace mutane dai suke babu bambanci ba wanda zai ce na shi an gane ko cewa wa annan nasu lalle mutane sai yace khassatan kenan fil masjidil harami sawa'un game da masallacin Allah mai alhurma wato daidai suke babu wani bambanci amma sauran gidaje waɗanda suke cikin harami kun bambanta wannan gidan wane ne sai in ya baka izinin shiga zaka shiga bai ya halatta ka ce to tunda gari na Allah ne duk inda naga dama kenan zan iya shiga ba wanda yake da mulkin sa masallaci dai shine kuke tarayya na dukkan wani mumini ne duk a inda a ko ina yake rayuwa a fadin kasa an gane ku muminin da ke rayuwa a gabacin duniya da wanda yake cikin yammacin duniya gaba ɗaya su ɗaya suke a cikin haramin Makka kamar yanda shine sai yace bi kaulihi ta'ala domin fatar Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu waya sudduna an sabilillahi suna hana mutane dangane da tafarkin ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana karsubi duk wani wanda yake nihin musulunta sai su yi banga-banga su sha makarci tsakanin shi da musulunci in ma ta hanyar nuna masa yin karfi a azabtar da shi ko kuma ta hanyar ma'ana dauda da fuska wadda take ta musulunci da ƙarerake a nuna maka cewa musulunci ba addini ba ne shine Allah ya ce wai sudduna an sabilillahi ma'ana suna hana mutane game da bin tafarkin ubangiji subhanahu wa ta'ala wal masjidil haram sannan kuma suna hana mutane game da masallacin Allah mai alhurma kamar yadda suka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'ar sa a shekara ta 6 lokacin da suka zo domin yin umra sai yace allazi ja'alnahu linnas masallacin da ubangiji ta'ala yace mun maida shi ga mutane gaba ɗayan su sai Allah yace sawa'an al'akifu fihi wal ba'd wanda yake dan gari da dan kauye an gane ku domin duk wani gari da ka sani kauye ne Makka ita ce birni dan haka ubangiji ta'ala ya ce litunzira ummul qura wa man haulaha Makka ita ce uwa alkariyu shine sai ya ce allazi ja'alnahu linnasi sawa'an al'akifu fihi wal ba'd a riwaya ta Nafi ta warshi daga Nafi sawa'un al'akifu fihi wal ba'd ubangiji ta'ala ya ce dan gari da wanda yake dan kauye wato duk ɗaya ne ba su da wani bambanci to dan haka anan shine malamai suka ce da aka ce wal masjidil haram wasu malamai suka ce abinda ake nihi masallacin shi kadai ake nihi ba ana nihi ba haramin Makka gaba daya kamar yanda Ibnu Kuzaima Allah ya ji kansa ke cewa da a ce masalla haramin ake nihi gaba ɗaya birnin Makka ba masallaci ba yace anan ai gina rijiya yace ai ba zai halatta ba wato ko kuma binne mamaci an gane ko gina masai ko zawwa yin bawali ko bayan gari ko saduwa da iyallai da sauransu sai a ce to ai tun da gaba ɗaya masallaci ne ake nihi makka ake nihi gaba ɗayan ta kenan baya halarta sai yake cewa inda haka ne kwa to ai dan makka baya bukatar cewa sai ya je masallaci a gidan shi ma sai ya zauna yayi itikafi an gane ko a gidan shi ma sai ya zauna yayi itikafi yace ba musamman ɗaya daga cikin malamai wanda yace a makka baya halarta a gina masai ko ai bayin gari ko ai bawali ko a sadu da iyali ko a gina rijiya kenan abinda ake nihi da anan almasjidil haram masallacin shi kadai ake nihi da Allah yace sawa'an lil akifu fihi wal bari tare da cewa akwai hadisi daga Abdullahi dan Abbas da irin sa'aba da Mujahid amma ba dai wanda ya inganta wanda wasu malamai sun tafi akan